والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ كراتمنا العقيدة الواسطية نشرح الإسلام ابن تيمية الحراني ويو إن شاء الله زامي درسينا 23 وما زام تاشي وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد زا كفا ما أوني نأون أيها كان القيامة فتوزن فيها أعمال العباد أون أيها باي أتكنس وترانا القيامة زا كفا سكيلي سكيلي نأون أيها مقيم الله كما يندو بنجلي تعالى كتوا ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من كردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين zamu kapa ma'aunai na ayyukan bayi wato zamu kakkafa sikeli masu magana zamu kakkafa sikeli na auna ayyukan bayi ranar alkiyama kuma duk aikin da kai ko da a ce kwayan komayya ne za a zo da shi ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta lati fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk abin da kai na aikin alkhairi ko kwayan zarra ne zaka gani in ma na sharri ne ko da kwayan zarra ne zaka gan shi za a auna shi kenan akwai sikeli na auna ayyukan wato bayi ranar alkiyama dole ka yi imani da wannan ba kamar yadda wasu yan bidiya suke cewa babu wani sikeli abinda Allah ta laƙe shi kawai adalci ne ba haka ba ne akwai sikeli na auna ayyukan bayin Allah wanda za a zo a kafkafa su ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta laƙe wa nadhu almawazin alqist alyawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a za mu aje sikeli sikeli na auna ayyukan bayin Allah ba tare da an zalunci kowa ba ranar alkiyama kuma sikelin yana da ɓangarori guda biyu yana da kiffa guda biyu wurin aje wato ayyuka guda biyu inda za a ɗora kyawun ayyuka da inda za a ɗora munana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito a hadisi cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi a bashi wani zikiri da zai dinga yi ubangiji subhanahu wataala ya bashi la ilaha illallah yace ya rabbi kullu ibaduka yaquluna zalik kullu ibadika yaquluna zalik duk bayan ka suna fatan wannan ya Allah uridu shay'an takhusuni bi ina son wani abu da zaka keɓance ni da shi to sai manzo ubangiji ta Allah sai ce masa ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna wal ardina sab'a wa amirahunna kanat fi kiffatin wa la ilaha illa Allah fi kiffatin ma labbihinna la ilaha illa Allah ya Musa da ake sammai da kastai ko kuma sammai guda bakwai da masu raya su da kastai guda bakwai da masu raya su za su kasance a cikin ɓangare ɗaya na sikeli la ilaha illallah tana ɓangare ɗaya na sikeli to da la ilaha illallah za ta rinjaye su wannan shi ke nuna mana akwai ma'auni kuma akwai kiffa wato shi ne ɓangarori guda biyu na wato ainihin sikelin wanda ake tsora ayyuka na bayin Allah a kansa sannan ya ce fatuzanu fiha amalul ibad za a auna ayyukan bayin Allah akan waɗannan wato ainihin sikeli wato za a zo a kakkafa su sannan a ɗauko ayyuka kuma a zo a ɗora su a kai wataƙila mutum zai mamaki ya za a yi ladansa ko aikinsa ko ladansa da alakinsa a ce an zo an ɗora shi a kai a yanzu ba ka ganin ladan kuma ba ka ganin alhakin ubangiji ta Allah zai mai da su jiki wani abu wanda za a iya dora shi akan wani abu sai a zo a dora yace fa man saqulan mawazinuhu fa ulaika humul muflihun duk wanda kyawun ayyukansa suka injayi munana wannan sune masu rabbanta wanda za su shiga aljanna wanda kyawun ayyuka wanda ayyukansa ko sikelin sa yayi nauyi mana rajahat hasanatuhu sayyiati wato kyawun ayyukansa suka injayi munana to wannan shine mai samun rabo gobe kiyama sannan wa man khaffat mawazinuhu duk wanda wato ma'aunansa suka yi sukuri ko ba su yi nauyi ba shine munanan ayyukansa sun rinjayi kyawawa fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun waɗannan su ne wanda suka yi asaran ayyukansu kuma wato za su dawama a cikin jahannama duk wanda munanan ayyukansa suka rinjayi kyawawa to shi ma ya san makoman zai tafi wato ainihin lahira abinda zai tafi wutar jahannama ne shi yasa wato zuwa a kafa ma'aunan auna ayyukan ma shi kansa abin tsoro ne saboda idan an zo an tsora ayyukan ka baka sani ba zai haye ko bai haye ba kuma mutum ne zai tafiya a jirgi yace lodo kaya kuma ba da kuɗin da zai biya na ƙarin kilo ko kuma ma ba a karɓan ƙarin kilon ma bai san nawa ne kayansa ba sai ka ga hankalinsa a tashe yana tsorace sai in an auna ya ga yayi daidai ko kuma bai kai abin da ake so ba sannan hankalin sai kwanta saboda idan ya fuce nan ko dai a jefar da kayan ko kuma a sa shi ya biya wasu kuɗaɗe to haka nan ranar lahira kowa zai je da kaya zai je da kyawun ayyuka zai je da munana kuma za a auna idan an auna munanan suka rinjayi kyawawan to mutum ya sani wutar jahannama zai tafi idan kuma kyawun ne suka rinjayi munanan to wannan kuma zai tafi aljanna ne wannan ayan a cikin suratul mu'minun take akwai kuma ta suratul a'raf fama al-haqqu yawma idhi al-wazn yawma idhi al-haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun za auna ayyukan bayin Allah tabbas sannan kuma duk wanda kyawun ayyukan su suka rinjayi munana wa'annan su ne masu samun babban rabo wanda kuma munana suka rinjayi wato ainihin kyawawa su ne waɗanda wato za su kai asaran kawunansu saboda zaluntan ayoyin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da suka yi to Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai auna ayyuka nan imani ne guda uku farko imani da sikeli wato da za a auna ayyukan a ranar lahira kai imani akwai sikeli na auna ayyuka sannan imani cewa sikeli yana da kiffa yana da ɓangarori guda biyu wajen ajiye munanan ayyuka da kyawun ayyuka sannan kuma da imani na auna ayyuka ne to auna ayyukan kuma ka abin nan kala guda hudu ne guda uku ne farko akwai aikin tsantsansa za a auna shi kamar yadda Ubangiji ta'ala ya mana ayoyi daban-daban sannan kuma akwai auna wato shi kansa mutum kuma kowa zai yi nauyi gwargwadon imaninsa kamar yadda manzo sama ya aika abin nan Abdullahi ibn Mas'ud mutum ne mai yan sirara sabai daga yan kawafansa sirara ta kama dariya shi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yasa kuke dariya atajabuna min dikkati zaqaihi fa inna asqalu min uhud kuna mamakin siran tan kafafuwan sa ne sun fi dutsen Uhud na wira na alkiyama ya ne kenan mutun shi akan kansa da tsora shi akan sikeli zai yi nauyi gurgudon imanin sa kuma inda Ubangiji ta Allah yake fada dan gane daga kai falanu kin mudahun yawmal qiyamati wazna kafure ba wani nauyi da za su yi na alkiyama haka ne zuwa hadisi yuta bir rajul istamini wala adinu inda Allah na habuwa za zo da mutum kato mai jiki amma ba zai kai nauyin fuffukin sauro ba ranar alkiyama saboda babu imani a jikinsa babu imani a tare da shi sannan abu na uku kuma za a auna imanin mutuncin shi ma gurgudun karfin imanin gurgudun irin wato nauyi da zai yi saboda mutane kowa imaninsa daban da wani ya fi wani imani al'imanu ya tafawat imani na wani ya fi na wani ba daidai suke ba kowa imaninsa zai yi nauyi gwargwadon karfin imaninsa akwai hadisun bisaka na wani mutum da za a kawo shi ranar alkiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa a fitar masa da fayil ɗinsa na munanan ayyuka bayan 99 duk zanubai ne a ciki. Ya ce masa to ga zanubanka wanda ka yi a duniya. Na zalunce ka, yace a masu rubutu sun zalunce ka sune mala'iku, yace a yace to kana da wasu ayyuka ko wani lada da za a zo a tsora a sikeli a guda a ga da wancan ladan naka da wannan file guda 99 wanne ya fi nauyi, sai dai shi bai da shi. Ya manta da imaninsa, ya manta da la ilaha illallah. Bandi ta laye ta ai ba yau ba zalunci, sai a dauki wa kawo ta takarda wanda a cikin ta akwai imaninsa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Sai a zo a tsora ta akan ɗaya sikelin, bayan an tsora wa'annan file 99 na zunubai, sai a zo a tsora akan sikeli. Idan an tsora akan sikeli shikenan sai a ga wannan imanin ya rijayi munanan ayyukan gaba daya. Ko da karfin imani da yake da shi. To wannan shi yake nuna ana auna wato ainihin shi kansa imani. Daga cikin abubuwan da suke sa mutum sikelin sai nauyi bayan imani da salloli da sauran ayyuka, akwai kyawawan dabi'u wanda manzala sama ke cewa ma min shay'in asqalu fil mizani min husnil khuluq. Babu abun da yake da nauyi a mizani kamar kyakkyawan dabi'a. Babu abun da yake da nauyi a sikeli kamar kyakkyawan dabi'a. Saboda haka kyakkyawan dabi'a tana sa sikelin kai nauyi. A lokacin da wasu kuma suna ganin kamar ibada ne kawai yake sa sikelin kai nauyi, ko ita kawai hanyar tafiya aljanna, a'a. In ka gyara halayenka ka zama mai kyakkyawan dabi'a, to zaka tafi aljanna ta wannan hanya din. Saboda haka komin ibani, komin ibadan kai zama ka zama mai kyakkyawan dabi'u ba to da sauranka. Don manzala sama ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq. An haifo ni don in cika kyawawan dabi'u. Kuma yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhu khuluqa, wanda yafi kowa cikin imani wanda yake su kyakkyawan dabi'a. Sannan ya zo a hadisin Bukhari da Muslim cewa zikiri tasbihi yana sa ainihin sikelin mutum ya yi nauyi. Manzon Allah yana cewa kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani sakilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Kalmomi guda biyu suna da sauki a wajen faɗa a harshe, Allah ta'ala yana son su, kuma suna da nauyi a mizani wato a sikelin ayyuka, shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sai ya jinda yin su wannan ma bangaren wato abun nan din sa zai yi nauyi, bangaren kyawun ayyukan sa da su yi nauyi su rinjayi munana ya zama saurin wato tafiyan sa wato ainihin aljanna. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala zai auna wannan ayyuka, kuma dole ya sa wannan a ransa. Wani yana cewa tafakkar yawma tati llaha fardan wa qad nusiba almawazinu alqisasi wa hutikat as-suturu an almaasi wa jaa adh-dhanbu makhfiyan lil jahi. Kace ran da zaka zo ranar alkiyama kai kadai an kafa sikeli sikeli na auna ayyukan bayin Allah, an kafa wato ma'aunai wanda za a auna ayyuka. Wannan wani rana akwai tashin hankali, kuma ga zunubin ka ya zo ba abun da ya tare shi, ya zo ba abun da ya tare shi yawma kiblat sarayi, kuma za a auna su. Wannan yana sa mutum ya kare jin tsoron Allah, kuma ya dage da kyawun ayyuka ne sai munanan ayyuka. Shekul Islam Ibn Taymiyya ya ce wa tunsharu dawawinu wa hiya sahaiful a'mal, wa tunsharu dawawin, ana wato yada takaddu na ayyukan mutum, wa hiya sahaiful a'mal sune takaddun ayyukansa, suna cike musu dawawin jam'u diwani. Hasan duk abin da kake a yanzu ana nan ana rubuta shi. Wa inna alaikum la hafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, akwai masu kiyaye ku wadanda suke rubuta ayyukan, wadanda suke rubuta wato ainihin ayyukan ku, kuma duk abin da kake mala'ikan ya sani ina nan yana rubutawa. To Ubangiji subhanahu wataala ya fore wa mala'ikun duk abin da kai su sani, ya'lamuna ma taf'alun, sun sa abin da kuke aikatawa. Akwai sahibul yamin, akwai sahibul shimal, na dama yana rubuta kan ayyuka, na hagu kuma yana rubuta munanan ayyuka. A yanzu ba za ka gani ba, amma an je lahira za a baka file din, za ka gan shi, za a baka shi a hannunka. Shi yasa ya ce wa tunshiru dawawin, wato nashiru dawawin ko tsairu suhuf, shi ne kawai takaddan sai ta zo wurin ka kawai, sai ka ga an rataya maka ita a wuyanka, za ga an rataya maka a wuya. Saboda haka sai ka dinga ganin wato ayyukanka waɗanda ka yi a duniya, ba za a tauye maka komai ba, kamar yadda Allah ta'ala ce faman yaman mithqala dharratin khairan yarahu, wanda aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra ne zai ganshi a wannan fa'idin, wa man yaman mithqala dharratin sharran yara, wanda aikata munana ayyuka ko kwayan zarra ne zai gani, wato zai ga wannan. To Ubangiji subhanahu wata'ala zai auna waɗannan abin da zai nuna maka waɗannan ayyukan, kuma take ayyukan za su zo wurinka, kamar yadda ya ce wa bi alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ataha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wato za ya dali takafai, za a jefa kowa takaddunsa. Idan aka jefa kowa takaddunsa, za ka ga mujrimai waɗanda ba su yi kyawun ayyuka ba, suna wayo Allah sun shiga uku, wannan littafin wani iri ne, ko file din nan wani iri ne, ba barin kananan abubuwa ko manya face ya kiyaye su. Allah ta'ala ya ce za ka samu dukkan abin da ka aikata a cikin waɗannan takaddun. Shine Abdullahi bin Mubarak ke cewa tsarati sufu wa tsarati sufu wa fi aidi munasharatan fiha sara'iru wal akhbaru tutala'u wa kaifa sahwu wal anba'u waqi'atun amma qalilin fala tadri bima taqa'u afil jinani wa fawzi lanqa'a lahu anil jahimi wa la tuqi wa la tad'u ala albuka'u wa lan yurhan tadarru'uhum fiha wa la riqqatun tughni wa la jaz'u liyanfa'i al-ilmu qabla al-mawti 'alimahu sala qawmun bihar ruju'a fama raja'u. Yace takadduda su tashi ranar alkiyama, kowa a bashi littafinsa yace to ya kake rabana dangane da wannan rana din, baka sani ba aljanna zaka tafi ko wutar jahannama zaka tafi. Aljanna ce ni'ima ce wanda ba ta karewa, ba ta da misali. Wutar jahannama azaba ce wacce ba ta yankewa, wasu sun yi ihu a can amma kuma ba a wato ainihin sassauta musu wannan azaban ba. Sai ce to wannan ilimin ya amfane ka a yanzu a nan duniya, kafin a ji lahira wasu sun nemi su dawo amma ba a ba su daman su dawo ba. Ya ce fa akhizun kitabahu bi yaminihi, akwai wanda yake rike da littafinsa, akwai mai rike littafinsa a hannun damansa, wato akwai wanda za a ba littafinsa a hannun damansa, shine bawan Allah mutumin kirki wanda za a miƙa musu ashabul yamin, wato ma bauta wato ɓangaren dama. Ubangiji ta'ala yana cewa fa amma man uta kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi ishatir rabiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya. Dukkan wanda aka bawa littafinsa a hannun dama, to zai dinga cewa ku karanta littafin nan, lalla ku duba result dina, ku duba file dina, saboda result din yayi kyau kenan. Allah ta'ala ya ce ina cikin rayuwa wanda take yaddijiya, wanda za a gamsu da ita, rayuwa wanda take da daɗi, ina cikin aljanna wanda abubuwan kinta na aljanna ƴan itatuwan suna nan kusa kusa. Kuma Ubangiji ta'ala ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ku ci ku sha kuna masu murna saboda abun da kuka samu na ayyuka, wato na ayyukan sakamakon abun da kuka samu na ayyukan da kuka yi a baya. Duk wanda kaga ya shiga aljanna, to aikinsa da ya yi a duniya ne ya kai shi aljanna. Shine ma'anan kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, ku ci ku sha da sababin ayyukan da kuka yi a baya a kwanakin da suka shige. Duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama, daga nan ma kawai shi ya san cewa zai kai labari. Kidin ka nuna result dinsa, ku duba result dina, ku duba sakamakon aiki na. Sannan ya ce wa akhizun kitabahu bi shimali, akwai wanda kuma yake rike da littafinsa, wanda akwai mai rike littafinsa a hannun hagu, za a bashi fayalin ta hannun hagu. To daga nan shi ma ya san cewa ya samu matsala. Kamar yadda Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul haqa, yake wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhuhu. Allah ta'ala yace wanda za a ba littafin sa a hannun hagu, to zai dinga cewa ina ma ba a bashi littafin nasa ba, ina ma ba a bashi ba. Ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya, ki san hisabin ya dai zama ma a duniya, kila bai imani ma akwai hisabin ma, ko ya imani yana wasa. Sai Allah ta'ala ya dinga cewa dukiyarsa bata amfanar da shi komai ba, mulkin sa bai amfana da shi komai ba. Sai Allah ta'ala ya ce mala'iku khuzuhu fanqulluhu, ku kama shi ku daure shi, sannan ku tashi a cikin sarka wanda tsawonta zira'i 70, sarka zira'i 70, sannan sai a kukumce shi a cikin daji a jefa shi a wutar jahannama. Fudayl ibn Iyab yace idan Ubangiji ta'ala ya ce khuzuhu fanqulluhu, ku kama shi ku daure shi, mala'iku 70 ne suke rike ya kama shi, wanne ya kamo nan, wanne ya kamo nan, a ciki za a sa shi cikin sarka a daddaure shi kamar yadda ake daure goro, sannan sai a ce sai a je a jefa shi wato ainihin cikin wutar jahannama. Saboda haka wannan ba karamin tashin hankali ba ne. Wai za ulqu fiha wai za ulqu minha makanan dayyiqan da'aw hunalika subura, za su jefa su a wuri wanda yake mai kunci, to za su dinga kiran wayo ayo. Okay, na tsallake ko mukarranina, suna abun daddaurewa shi ne kukumin kenan, a daddaure su a jefa su, su dinga kiran wahala da halaka, suna kiran wayo Allah sun shiga uku sun abun nan sun lalace. Sai a ce musu la tad'u al-yawma suburan wahidan wad'u suburan kathira, kar ku kira bane guda daya ko wahala ko halaka, sai ku kira halakoki masu yawa. Wanda aka ba shi littafin sa a hannun dama, a hannun hagu, to sai ya gwammace ina ma ba a ba shi ba, sai ya yi ta nadaman abin da ya a duniya, na sa shi a sarka a je a jefa shi a wutar jahannama. Me yasa? Innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khadiyun. Kadaka dai imani da Allah mai girma ba, ba ya ciyar da marayu, ba ya ciyar da marayu, ba ya ciyar da miskinai, afwan, ba ya ciyar da miskinai, ba ya taimako a dukiyansa. Saboda haka nan ba ya da wani makusanci da zai taimake shi, ba abincin da za a ba shi face tiwon yan wutan jahannama, ba a dinga ba shi. Saboda haka tiwon yan wutan mutanen abin nan, tiwon wutan jahannama to shine abincinsa, shi za su dinga tiwa mai kauri, shi za su dinga sha, shine abincinsu, ba mai cin sai wanda yake mai karbon Allah. Sai ce aw min wara'i zahrihi, ko kuma a bashi littafinsa ta bayan bayansa, ta bayan bayansa wato ta baya kenan. Akwai wanda ake ba littafinsa a hannun dama, akwai wanda ake ba littafinsa a hannun hagu, kuma ta bayan bayansa, wato ba wanda ake bawa ta hagu daban na baya daban ba, na hagun din ne ake tunkura hannun a mai da shi ta baya sai miƙa masa littafinsa saboda azabtarwa, kamar yadda Ubangiji ta ce wa amma man uti kitabahu wara'a dhahri fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lam yahur bala innahu bala inna rabbahu kana bihi basira. Ubangiji ta'ala ya ce muddin da aka bashi littafinsa a bayan bayansa wato ta hannun hagu ne, amma sai an tunkura hannun a mai da shi baya, ko suka ce za a huɗe ƙirjinsa ne ma a fito da hannun ta baya, sannan sai a bashi, to duk wanda aka yi haka kan zai kira wahala, zai kira wahala, kuma zai shiga wutan jahannama ita ce sa'ira, wuta mai buruwa, saboda ya kasance da cikin iyalansa yana ta farin ciki, yana ta murna kawai, wai shi ya samu rayuwar duniya mai daɗi, yana ta walwala, yana ta murna, yana tsammanin bai zai zo lahira ba, ya manta da lahiransa gaba ɗaya. To amma Ubangiji ta'ala yana sane da shi, yana sane da shi, saboda haka idan an je lahira zai dandana kuɗansa. Wannan abun shi ma yana ne yana jiran mu, amma ka littafin ka ta hannun dama ko hannun hagu baka sani ba, a wani ta ina za a baka littafin a hannun dama ko hannun hagu ba wanda ya sani, sai an je lahira. Amma dai idan kai mutumin kirki ne, ka gyara imaninka da ayyukanka, to za a baka littafin ka a hannun dama, in kuma kai munanan ayyuka to a hannun hagu za a baka littafin, daga nan kai ma ka san ina ne makomarka. Ko za ka mutum ya ji tsoron Allah ya gyara ayyukansa. Yake kama kala subhanahu wa ta'ala, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba suratul isra. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kulla insanin, kowane mutum alzamnahu ta'irahu, mun rataya masa ayyukansa fi unuqihi a wuyansa, mulizinta masa da da'irahu ayyukansa, wato wanda yayi muna na da kyawawa za a rataya masa a wuyansa ta yadda ba zai rubu da shi wajen inda yake ana ganinsa da aikin. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban, za a fitar masa da littafi ranar kiyama, shine file na ayyukansa. Yalqahu da yadda shi manshura, abun tsita wato abun budewa, za a bude maka littafin a nuna maka shi. Sannan sai a ce iqra kitabaka, ka karanta littafinka da kanka. Afi nafsika alyawma alayka hasiba, yau ka isa ka kanka hisabi, ka karanta ka kanka hisabi, ka ba kanka sakamako. Idan mutum ya je lahira ko ya iya karatu a duniya ko bai iya ba zai iya a lahira, sai ya karanta littafinsa ya duba ya duba ya gani ranan kaza ga watan kaza yayi kaza ran kaza yayi kaza, ko bai sai inkari ba ya sani, zai iya tunawa a lokacin da yake waɗannan munanan ayyuka ne, za ta ka karanta da kanka. Shikenan kowa yana da kon ayyukanka. Har ya zo a hadisi, idan mutum ya zalunci wato ya saci ganima ba tare da an raba ba, idan raƙumi ya ɗauka sai ya zo da raƙumin a kan wuyansa, raƙumin na kuka, yana ta kuka. Idan akuya ce ya tsoro ta a kan wuyansa tana kuka, idan saniya ne ma ya tsoro ta wuyansa yana kuka. Sai haka ne in ka saci dukiyar gwamnati za ka ɗebo ta, in filaye ne za ka ɗebo su a wuyanka, a ɗora maka su, a rataya maka su, suna yawo da su ranar alkiyama. Don manzon Allah ya ce ko taƙiƙe ne ka zalunci wani, za a maka ƙandami da shi ranar alkiyama. Man zalama min al-ardi qiba shirin tuwiqahu yawm al-qiyamati min sab'i ardi, za a taƙiƙe ne amma za a tona shi har ƙarƙashin ƙasan bakwai, sai a rataya mutum a wuyansa. Idan ka saci wata jif a ma'aikatanka, to za a rataya maka ita a wuyanka ranar alkiyama, ka zo da ita kowa na gani. Duk abin da mutum ya sata domin gududi ne, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka duk munanan ayyukanka za su zo tsirara ana kallonsu. Wannan shi ne abin da yake jiran mutane. To za ka mu ji tsoron Allah, mu dinga tuna lahiranmu. Ba abin da za a bar maka, za a rataya maka shi a nuna maka shi, kuma a ce ka karanta file din, za ka karanta ka gane ran da kai wannan laifin, ba za ka musa ba. Allah ya tsare mu da tsarewansa. Yace wa yuhasabu wa yuhasibu Allahu al-khalqa, Allah ta'ala zai wa halitta hisabi ranar alkiyama. Zai wa halitta hisabi, wai menene hisabi ne? Mun ce za a auna ayyuka ko a sikeli ranar alkiyama, kuma an ce za a yi hisabi. To me hisabi, me auna ayyuka, me bambancin auna aiki da hisabi? Akwai bambanci ko babu? Akwai bambanci, sai in baka sani ba. Shi hisabi shi ake fara yi kafin a auna ayyuka. Abin da ake nufi da hisabi shine a ware kyawawan ayyuka da munana a gefe. In an daga wannan a ce kyakkyawa ne yana nan, a daga wannan a ce mummuna ne yana nan, shi ana maka hisabi ne. Idan dukiya ka tara a tantance halal da haram, wannan halal ne yana nan, wannan haramun ne yana nan, wannan to ana maka hisabi kenan, ana maka bincike. In baka fahimta ba to bincike shine hisabi. Za a maka bincike ranar alkiyama, Allah da kansa a maka hisabi, wannan abu ka yi shi ba da kyau yana nan, wannan in an gama tara munana ga sunan, kyawawa ga sunan, to sai a zo a tsora kan sikeli a ga wanne ne zai rincayi wani. Don ayyukan naka a cakuɗe ke a yi, ka cakuɗa munana ayyuka da kyawawa. Yau in kai kyakkyawa ta jima ka yi mummuna, ka sake kyakkyawa ka sake mummuna, to za a je a waya. Duk ana rubutawa a file din ne, duk ana rubutawa da kyakkyawan da mummunan duka. Shi shafin ne ya cika, a buɗe wannan shafin, in wannan ya cika a buɗe wannan shafin. Shi kenan an je lahira sai a ware kowanne. To ware wannan shi ne ake cewa hisabi. To za a yi hisabi, Allah ta'ala zai wa halitta ko kuma halittunsa hisabi, wato mutane da aljani, za a musu hisabi ranar alkiyama. Shi yasa ya zo a hadisi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kuyo kanku hisabi kafin a muku. Alkayisu man dana nafsahu qabla yawmal hisab, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala llahi al-amani, mai hankali wanda yayi wa kansa hisabi a nan duniya, kuma wa amila lima ba'da al-maut, yayi aiki don abin da zai biyo bayan mutuwa. Mara hankali wanda yake ta munanan ayyuka, kuma yana burin wa zai shiga aljanna shi ma, yana ta buri kawai, buri kawai a duniya. To wannan hisabi yana ne yana zuwa. Ubangiji ta lace wata ya ce fa amma man uti kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, duk wanda aka bashi littafin sa hannun dama za masa hisabi mai sauki. Kaga da zana an baka littafin ka a hannun dama to kai alaman saukin hisabi, hisabin ne dole sauki. Wannan hisabi ana ce masa al'arab, al'arab shine a tallata maka, a nuna maka matsalolin ka, sai an yafe maka, a nuna maka matsalolin ka, a ce an yafe maka. Shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da manzo Allah ya ce la yadkhulu an-nara ahadun ba bashi ba man nujisha al-hisabu uziba, duk wanda aka tantance masa hisabi to za a masa azaba. Aka tsananta wajen bincike to ba zai kai labari ba. Aisha ta ce ai Allah ta'ala ya ce fa ma man uti kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, kada kuwa wanda za a hisabi mai sauki. Allah ta'ala ya ce wanda aka bashi littafin sa hannun dama za a masa lissafi mai sauki. Sai manzo Allah sai ce inna ma zalika al-arq man nujisha al-hisabu uziba, abin da ake nufi da hisabi mai sauki shine wannan ne kayan ka, to shike nan wuce kamar ka zo airport ne, wannan ne kayan ka kici ka kawai ba tare da an bincika ba, ba tare da an maka ɗaya bayan ɗaya ba, wannan kaga zaka tafi aljanna kawai baka da matsala, ba bata lokaci. Amma wanda aka bi diddigin sa kowane dan karamin abu sai an tambaye ka, wannan ma an tambaye ka, don an tsananta hisabin fa ba zaka kai labari ba, shine ma'anar man nujisha al-hisabu uziba, wanda aka tsananta masa hisabi wato za a yi masa azaba. To hisabi mai sauki shine wanda babu tsanani a cikinsa. Yace wa yakhlu bi abdihi al-mu'min, Allah ta'ala yana kibanta da bawansa mu'mini, yuqarriruhu bi dhunubihi, ya tabbatar masa da dhunubansa, kama wasifa zalika fi kitabi wa sunna, kama yanda aka tabbatar da wannan alqur'ani da sunna. Wato wasu daga cikin bayin Allah zai kusanto da su ne, kama yanda zuwa hadisi inna Allaha la yujni 'abdahu wa yaj'aluhu fi kanafi, Allah zai kusanto da bawansa ya sai cikin suturansa, sai tambaye shi ai ranan kaza da kaza kai laifi kaza ko, sai ce eh rabbi nayi, ran kaza da kaza kai laifi kaza eh nayi, sai an tabbatar masa da laifukan sa, sai Allah ta'ala ya ce je kana gafarta maka, kamar yanda a duniya na rufa maka asiri a nan lahira ma na rufa maka. Wannan hadisin ya nuna masu aikata laifuka a bayyane ba za su shiga cikin wannan ba, saboda me sun riga sun bayyana shi, don Allah ta ce kamar yanda a duniya na rufa maka asiri ban tona maka ba, to annan lahira ma na rufa maka asiri. To Allah ya kanyi wasu irin wannan gata, ai in ka ga mutum yana boye laifi to akwai kunya a tare da shi, ai wani na ganin sa zai yi ba, sai in ba a ganin sa zai yi, kai yana da sauki akan wanda ko ana ganin sa ko ba a ganin sa zai yi. Kaga wannan kan ya maida sabon Allah kulliya kamar wani abun burkewa ne kawai, to nan ba zai shiga cikin wannan ba. Ubangiji subhanahu wataala mai rahama ne yana ainihin sassautawa bayinsa hisabi tare da cewa suna da laifuffuka. Shi yasa a ranar kiyama akwai masu shiga aljannan ma babu hisabi kwata-kwata, ko hisabi ba za a musu ba. Manzon Allah ta sama yake akwai mutum 70,000 daga cikin al'ummarsa wanda za su shiga aljanna babu hisabi, sai roƙi Allah ta'ala ya ƙara masa. Sai Allah ya ce kowane mutum ɗaya cikin 70,000 ɗin zai zama yana tare da mutum 70,000 za su je su shiga aljanna tare ba tare da hisabi ba. Bila hisabin wala iqabin, babu hisabi babu azaba, saboda kaka wanda ya zo wuce akwai zai yi. Wannan lissafin yana da ɗan zurfi kuma adadin yana da yawa, muna fata Allah ta'ala ya sa mu shiga ciki. Mutum 70,000, kowane mutum ɗaya cikin 70,000 ɗin yana tare da mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi, nawa kenan ya kama? Farko za ka lissafa 70,000 sau 70,000 ne, 70,000 sau 70,000 shine biliyon 4 da miliyan 900. To amma cewa akai kowane mutum ɗaya zai ɗebi mutum 70,000, to kaga 70,000 ɗin ta farkon tana nan kenan, saboda haka a biliyon 4 da miliyan 900 sai ka ƙara kuma 70,000, saboda haka 70,000 sau 70,000 kuma plus 70,000 ka ƙara da 70,000, kaga biliyon 4 da miliyan 900 da 70,000. za su shiga aljanna cikin al'umman manzala ta sallallahu alaihi wasallam tare da hisabi ba babu hisabi Allah ya sa muna cikin su don wannan adadin zai kan baka dan kwarin gwiwa ko ka dan yi tamani kai ma amma da cewa kai 70 kawai to sabai ba guda nawa ne wanda aka yi aikin hadisi da su kawai mutum 120 sabai to kaga zai wuya kai tamani shiga za ta cewa ka biliyon 4 da biliyon 970 sai kai tamani Ubangiji ta Allah ya sa muna ciki wanda ya gyara ayyukan sa ya imani da Allah ya gyara imanin sa da Allah sai Allah ya masa wannan wato ainihin falala sai ce wa ammal kafiru ko ammal kufaru ne wa ammal kufaru amma kafirai wato makiya Allah wanda ba su yi imani ba fala yuhasabuna ba za musu hisabi ba muhasabata man tuzanu hasanatun wa sayi'atuhum irin hisabin wanda ake auna kyawun ayyuka da munana shi kafiri ba ruwansa da hisabi ya huta da hisabi ko amma fa zai tafi wutar jahannama kai tsaye ne in ka jana mutum hisabi ma ya kai tamanin kila zai kai labari ko to kawai shi kafiri in ya zo kawai wutar jahannama za a tura shi shine ma'anan ba a masa hisabi irin hisabin wanda za a ce ga kyawun ayyukanka ga munananka ga munanan ayyukan fainahu la hasanata lahu to da bai da kyawun ayyuka shi kafiri yana da kyakkyawan aiki ne abun da a duniya na aikin lada sai dai ya samu sakamakon a duniya amma babu a lahira kuma manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli to alheri da suka yi ba a rubuta musu lada saboda sun kafircewa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa kafiri kaga in mai alheri ne za a dan bashi lafiya dan samu dan kwanciyar hankali kadan da dan kudi yar mota mai kyau hawo gidansa mai kyau sannan za a dinga tsaka masa shi kuma a duniya amma lahira kan bai da rabo kwata kwata shi yasa ba za a masa wato ainihin hisabi ba sai dai kawai za a har hada munanan ayyukan ne sai a ga wutar jahannaman sai za a sa shi ko can karkashin kasa ya abinda za a yi kenan shine ma'anan walakin tu'addu amaluhum wa tusa za a kiga ayyukan su wa tusa a kiyaye ayyukan fa yuqafuna alaiha sai a fida su akan ayyuka din wa yuqarruna biha a tabbatar musu da wannan ayyukan wa yujzauna biha sai a saka musu da ida tara aikin munana da tsoga munana ayyukan ka nan za ka tafi wutan jahannama wa muzalunci ka baka ka zalunci kai ka zalunci kanka wa muzalunci ka baka ka zalunci kanka kowa gurgudun munana ayyukan sa gurgudun irin wutar da zai shiga ko kaga wutan fir'auna ai ba ta yi da tsakanin kafirai ba irin su Abu Jahl kaga wutan su manya manya ce amma irin su Abu Talib kaga wutan su dan sama sama ne haka saboda su cutar da musulmi ma amma ba su yi imani ba ko da haka kowa gurgudun mummuna aikin sa gurgudun irin azabtar da shi da za a yi kowa da irin wato azaba da aka tanada masa amma kafiri komin kirkin sa nan duniya babu yanda za a yi shiga aljanna saboda Ubangiji ta Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ba gafarta in an masa shirka da kafirci kuma yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar dukkan wadanda suka yi wa Allah ta'ala shirka ba za su shiga aljanna ba an haramta musu shiga aljanna har abadan abada saboda haka ba wanda kuma zai taimake su su sai sa su aljanna ba kuma su tar jahannama ne shikenan saboda haka kafirai abun tausayi ne abun tausayi ne ya zo a hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sai kuma yace wa ammal kuffaru wal munafiquna amma ku kafirai da munafukai yunada bihim ala ru'usil khalaiqi za a yi shela a kira su akan wato kan halittu a gaban halitta za a kira su a hada su sai a nuna wa mummai su da aljani da mala'iku a ce to ga kafirai ga munafukai nan shikenan sai a ce ala la'anatullahi ala alkafirin ko ala la'anatullahi ala zalimin la'anar Allah ta tabbata akan azzalumai sune kafirai da munafukai ne ma'anar la'anar Allah ta tabbata akan su ma'ana ba su ba shiga aljanna an kore su daga rahmar Allah to da kafirai jahannama ita ce makomar su Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewansa to kaga wannan shine wato dadin imani kenan shi imani komin kankantar sa zai saka shiga aljanna a kashe ko da a farko baka shiga ba kuma inda yazo hadisi man kana fi qalbi mithqalu dharratin min imani dakhala aljanna wanda zuciyar sa dai akwai jeje da kwayan wato komayya ko kwayan zarra na imani zai shiga aljanna to kaga a sai dai a ce kila mutum ya ratsa a wuta azabta da shi amma da gabaje zai zo ya shiga aljanna kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la dakhulul jannata illa nafsun muslima ba mai shiga aljanna sai kai musulmi don Allah ya baka imani sai ka gode wa Allah kuma imanin shi gamon katar ne daga Ubangiji ta'ala taufiki ne da Allah datarwa ne daga Allah sai kaga ka ganka mumini ba da faranka bane ba ba wayonka ba Allah ne yake son ka sai baka inna Allah yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'il imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda ba so amma baya bada imani sai ga wanda yake so wanda yake so yake bawa imani saboda haka in ka ganka mumini to Ubangiji ta'ala yana son ka ne shi yasa ya baka wato ya baka imani wa fi arafat al-qiyamati al-hawd al-mawrud li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa fi arafat al-qiyama afarfajiyan al-qiyama jamu arafa shine farfajiya afarfajiyan al-qiyama akwai al-hawd takki tabki al-mawrud wanda za a gangara a sharuwan sa li Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam wato daga cikin imani da ranar lahira bayan ka yi imani da hisabi da auna ayyukan bayin Allah to wajibi ne kuma kai imani da tabkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma inda zuwa hadisi wa minbari ala hawbi minbarina yana kan tabkina minbarin sa na ina na Madina inda yake hawa ya khutuba yana kan tabkin sa ne ranar alkiyama wato shine ruwa wanda al'umman sa za su sha in sun sha har abada ba kishiwa kuma wani hadisin Bukhari da Muslim yace inni wallahi la anzuru it to haka ina ganin tabkina a yanzu haka to shi kuma tabkin ba wai manzala sa sama yake banta da tabkin bane shi kai a annabawa suna da tabki yazo hadisi li kulli nabiyin hawdun kowane annabi yana da tabki wanda al'umma sa za su je su sha ruwan to manzala sa sama na ta din daban ne saboda al'umma sa daban ce kuma suna dewa al'umma sa ba irin sauran al'umma ce ba to kai imani manzala sa yana da tabki al-mawrudu abun gangarawa a sharuwan sa ba wai tabki wanda ba a shan ruwan sa ba kamar dam kenan ko wani babban dam ko kogi wanda za a je a sha ruwan to tabkin yana nan yace ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban ruwan sa yafi nono fari ruwan da kenan ruwan tabkin yafi nono fari wato kaga ruwan ba irin ruwan duniya ba kenan ko yawa fari ne amma yafi nono fari wa ahla min al-asal kuma yafi zuma daɗi kaga ya zarta irin ruwan duniya kenan aniyatuhu koren da ake shan ruwa ake shan wannan ruwa da su aniya jam'u ina'in wato kore kaman ka ce kofuna kofin jalai wadanda ake shan ruwan da su adadu nujumi sama gurgudun wato taurarin sama ne adadu ba adada ba ka gyara adadu nujumi sama kaman adadin taurarin sama ne taurarin sama wai san adadin tauraron sama ba wanda ya sani tuluhu shahrun wannan hadisi ne ingantacce na Bukhari ma yake kawo mana tuluhu tsawon wannan abun nan din tsawon wannan tafkin shahrun wato tafiyan wata ɗaya ne wa arduhu fadin sa ma shahrun tafiyan wata ɗaya ne kaga in ka tsaya nan ba za ka ga iyakan sa ba kenan haka al'umman sa za su zo su kiwaye su dinga sha man shariba minhu ruwan da ya sha wannan ruwan sharbatan sha ɗaya lam yazma ba'daha abadan sai dai sake jin kishirwa ba har abada wanda ya tabbata hadisin Bukhari da Muslim hadisi ne mallai ka mana to kaga manzala sama yana da tabki kuma ya ce ana faratu kuma alal hawbi zan riga ku zuwa tabki haka yazo a wani hadisi me yasa zai riga mu zuwa tabki da ya hango mu zai dinga cewa ku zo nan ku sha ruwa kuma shi tabkin duk al'umman sa masu imani wadanda ba su bata imanin su ba da ayyukan su za su sha wannan ruwa zai zo ya dinga cewa halumma ilayya ku zo wurina sahabbai suka ce ya za a yi ka gane al'umman ka ranar kiyama wannan yawan jama'an sai ce zan gane su da alamun gumbi na alwala alamu duk inda suke ayi alwala suke alwalan nan sai wankewa gaban su na alwala to zai zama fari ranar alkiyama shi sa ce inna ummati yatuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna masu farin fuska suna masu farin hannaye da kafafuwa alamun gurbin alwalan su inda suke alwalan to inda yake gane al'umma su shine zai gansu da wannan alama shi sa ma yake wa sabon yace yanzu idan akwai dakin wato shanu bakake sai mutum saniyan safara sai ta shiga cikin wannan garken don Allah zai kasa gane saniyar sa zai kasa ganewa ba ko saniyar ka bakake ta shiga garken shanu farare zaka kasa gane saniyan ka yake da waka al'umma sa haka da ya gansu zai gane su to sai dinga cewa halumma ilayya ku zo ku sha ruwa duk wanda bai da matsala yana da tauhidi yana riƙe da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga yana ta tafiya yana sha ruwa duk wanda ya sha kuma har abada ba jin kishirwa ka san aljanna zai tafi kai tsaye kenan yake to sai a zo mini da wasu mutane sai na hango su in gane su al'umma ta ne saboda su ma suna sallah akwai alamun alwalan sai ce halumma ilayya halumma ku zo sai mala'iku su ce a inna fasuqan ku koma sai maza su ma sai ce ummati al'umma ta ce sai mala'iku su ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'da innahum baddalu wa ghayyaru baka san me suka yi bayan ka bai kai ka bari naka lokacin sabon ka masu alwalan sun ba su da matsala tauhidin su mai kyau ibadan su mai kyau baka san me suka kikiro bayan ka ba ai sun canja addinin bayan ka sun jirkita shi wasu sun yi da wasu shirka ma suke amma da sunan musulmi ne kaga sun canja addinin gaba ɗaya baddalu بالكفر الاسلام بدلوا بالاسلام كفرا sun canja musuluncin sun mai da shi kafirci amma kuma suna cewa su musulmi ne suna cewa suna nan akan musulunci amma shirka suke wasu dabban mutane daban suke bautawa wasu mutane daban suke bautawa an yi wani first week kwanan nan wani yana cewa wai in Allah ya yi kuskure ma su suke gyarawa wai in Allah ya yi barna ma yake ba in Allah ya yi barna wasu suke gyarawa kuma musulmai ne fa MBD a wurin maulidi ne ake wannan abun a wajen maulidi ake yin sa wai in Allah ya yi barna muke gyarawa su suke gyarawa inan Allah mai barna ne to nan ina imani a cikin nan kuma wai a matsayin wai su masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su musulmi ne kaga wannan su ne baddalu kenan sun canja wa ghayyaru sun jirkita addinin sun kawo bidiyoyi maimakon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a gaya manzon Allah ai sun canja duk wanda yake shirka zai sha wannan ruwan ba wanda yake bidiya zai sha wannan ruwan ba baddalu sun canja tauhidi da shirka kafirci ghayyaru sun canja sunna da bid'a shi ma'anar hadisi ibn al-Bukhari yace dukkan bid'a ba zai sha wannan ruwan ba haka nan wanda yake shirka ba zai sha ruwan ba kai duk masu dawon musulunci suna shirka a cikin cikin yan bid'a ne su ma masu canja sunnan manzo sai suna cewa su musulmi ne yan bid'a ne hawa amma daga karamar ake komawa babbar daga karamar ake tafiya babbar sai da zai cewa Allah mugu ina imani a tare da shi kuma yana so ya gaya maka wai shi ne matsayi ne mutum da zai ce in Allah ya yi barna zai gyara ina maganan imani a ciki amma kuwa za a zo ana sauraron sa ana yi dada abin da yake faɗa idan an gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai baka san abin da suka kirkiro an kirkiro bidiyoyi bayan ka ai duk mai sallah bane ya zama cikin al'umman ka ba baddalu wa ghayyaru sun canja sun jirkita daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duk tausayin sa da son al'umma ta sai dinga cewa fasuqan liman baddala wa ghayyar ku koma duk wanda ya canja ya koma wanda ya jirkita sunna ta ya koma za a dinga mai da su ba za su sha ruwan al-kautsara ba za su sha wannan ruwan tafki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi yake nuna maka in ba ka rike tauhidin ka ba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je lahira da ka samu matsala wallahi kada wani suruda ka tatsuniya kawai kuma ka rubutu aya ba hadisi amma kuma ka yadda cewa wai haka abun yake mutum zai ce maka ai duk wanda ya zo ya sha kaurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuba fa kun san kauri kan wai in an ma haihuwa bayan kwana uku ba ana yin ganda ba wai manzo Allah sai sama wai ana yin kaurin sa wai wai bayan an ranar haihuwansa da kwana uku sai a zo a yi ganda a nemo kafafuwa na shanu da kan shanu a zo ai ganda wai ranan shan kaurin manzo Allah su ba duba rashin kunya malam ya zo ana ta iba ana sha kai kuma wani malami ya fito ya ce ai ya tabbata duk wanda ya sha wannan kaurin an gafarta masa kai wanda ya ji kanshin kaurin ma ko bai sha ba an gafarta masa wai tabbata ai na tabbata mutai dinga shatan ƙarya yana fada kai kuma wai ana bin sa haka mutum ya yadda saboda shi wawa ne wani har a zo wai malam manzala sa wai ana shan ƙaurinsa wani abun ma fa ba kansa ma kaskantar da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma kuma su ba ruwansu suna ganin wai wannan shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba shine sonsa ba da shine sonsa da magabata sun riga mu yin irin wayannan abubuwa da manzon sa ya koyar da shi amma bai koyar ba kuma sai suka dauka wai wayannan abubuwan shine addini ba karantar da mutane a koya maka alwala sallah tsarki azumi sallan ka ga yadda zaka yi tauhidi duka ba wannan fa ba shine a gaban su ba a wayannan abubuwa ne bidiyoyin kawai su ne a gaban su wayannan ina za su kai ka ba inda za su kai ka duk mutum da ya biyo wayannan ko tafkin manzala sa sama bai zai sha ba innahum baddalu wa ghayyaru sun canja sun ji abunan abubuwan ya abu sun jirki da addini to wannan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba shine nahrul haya ba akwai tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake shan ruwan sa akwai wata korama kuma da ake ce mata nahrul haya wato ruwan rayuwa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan labarin wannan tafkin shi kuma wayanda aka sa su a wutar jahannama suka zama gawayi amma akwai imani a tare da su to za a ce su je su yi wanka a wannan korama din idan suka je suka yi wanka shikenan sai jikinsu ya tsiro kamar yadda yake a da shi ake ce masa ma'ul haya ruwan rayuwa kenan za su dawo yadda suke a da bakin su shiga aljanna alhalin sun zama gawayi a me a nan duniya abin da a cikin wutar jahannama sun zama faham to manzo sun ya ce karshe karshen wayanda za su shiga aljanna za su zama wannan gawayin sai ake su je su shiga aljanna na karshe dan aljanna wanda zai shiga aljanna ta karshe wanda babu an gama shiga shi kadai ya rage sai ya zama gawayi idan ya zama gawayi sai a ce je wanka a wannan ruwan in ya je wanka a wannan ruwan sai jikin sai dawo kamar yadda yake da zai tsiro kamar yadda tsiro yake tsira shikana sai a ce je shiga aljanna sabar ya ruje idan ya zo kawai ya duba yau sai ga aljannan ta cika sai zai ga ubangiji ta'ala ya ce rabbi wajadtuha mal'a ya Allah na samu aljanna ta cika bata cika ba kamar jirgi ne zai bar kamala za ka tafi cikin haji kowa ya shiga jirgi kai kuma fasfa ɗin ka bata ka sana samu wasta mutum a ciki mai sa ce kana shiga ya karɓi kujeran ma idon ka ba zai nuna maka kun kujera yan fin ba sai mutum ya ruɗe ina zai zauna ina zai zauna sai an nuna masa saka ce ya zo kawai ya ce rabbi wajadtu ma ya Allah na samu aljannan ta cika ya Allah ta la yi dariya ya ce ka je a aljannan akwai duniya da kamar ta goma shi ne gidanka ka je ka shiga sai ce rabbi atastazi'u bi wa anta rabbul alamin ya Allah zaka min ba kai da ubangijin talike zaka min wasa wai shi ya dauka wasa ne dan shi da Allah da Allah ce kaje ka shiga sai ya shiga aljanna sai ya samu duniya da kamar ta goma ita ne me ita ne gidansa duniya da kamar ta goma fadin aljannan sa kawai duniya da kamar ta goma kenan duniya sau 11 kenan duniya da ko sau 11 kuma yanzu a ne hadisi wani hadisin kuma duniya sau 10 to kaga wannan miskini dan aljanna kenan to mahallu shahi ruwan da yaje aka masa aka abun nan aka abun nan aka masa wanka a jiki ya tsiro to shi wannan ruwa ana ce masa ma'ul haya ko nahrul haya wannan daban ne amma ma'ul kautsar da shi wannan tafkin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma daban ne da shine wani yake cewa ko abun nan me abun nan yake cewa waqad yukhrijul lahu alazim bi fadlihi min an-nas ajsadan min al-fam tutrahu ala an-nar fil firdaus tahya bi ma'ihi ka hibbi hamil sayyid zaid Allah ta'ala yana fitar da wasu mutane bayan sun zama gawayi a cikin wutar jahannama a je a wanke su da ruwan rayuwa jikinsu ya sake tsirowa sannan kuma su je su shiga aljanna wannan falala ce ta ubangiji subhanahu wataala duk mai imani ko kwayan zarra ne a ƙarshe zai je shi za a wanke shi ya shiga aljanna wannan shi tana maka matsayin imani sai ka gode wa Allah ta'ala da yake mumini amma kafiri ba zai taɓa samun wannan ba kuma wutar jahannama zai shiga har abadan abada babu ran da zai fita. Allah ya tsare mu da tsarewansa. Allah kare mu da karewansa. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.